daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji irin moriyar da wasu al'ummomin yankin Niger Delta ke ci a Najeriya daga wani kamfanin da ke haƙan mai a yankin duk da cewa wasu na korafin an yi watsi da yankin. Sannan muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Ahmad Kabara da kuma sharhin wasu daga cikin jaridun Ghana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka bar mana a kan na'ura. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayyar Amurka sun gabatar da tuhumar aikata ta'addanci ga ɗan ƙasar Uzbekistan ɗin nan, wanda ake zargi da amfani da wata motar ɗaukar kaya ya kaɗe mutane 8 a birnin New York. Mutumin ɗan shekaru 29 da haihuwa, 'yan sanda sun harbe shi a ciki. Tuhumin da ake masa sun haɗa da taimakama wata ƙungiyar ta'addanci da kuma lalata motoci. Ba a tantance ko yaushe zai gurfana gaban kotu ba. An zargi Saifop da shiƙowa da motar ɗaukar kayan da ya yi hayarta. Ya doshi cincirindon jama'a da ke tafiya a lawalin masu keke a Manhattan a ranar Talata, inda ya markaɗe mahaya keke da matafiya a ƙafa. Daga bisani, motar ta gubce wata motar bus ta 'yan makaranta. Sai Saifop ya duro daga motar ɗaukar kayan. Ya riko wasu ƙananan bindigogi biyu kafin wani ɗan sandan New York ya harbe shi. Masu bincike waɗanda suka yi tambayoyi masu Saifop yayin da yake kan gadansa na asibiti sun ce ya shafe makonni yana shirya wannan harin.
A halin da ake ciki kuma nan da nan harin ta'addancin da aka kai a birnin na New York ya ɗau salon siyasa, bayan da shugaba Donald Trump ya ɗora laifin kan wani tsarin bayar da visa wanda ce shi ne ya baiwa maharin Saifullah Saifop damar shiga Amurka. Sannan Trump ya bayyana tsarin shari'a Amurka da cewa shirme ne saboda tafiyar hawainiya da tsarin ke yi. Saifop, wanda ya faɗa ma 'yan sanda cewa ya shirya kai harin ne a lokacin shagulgulan Halloween saboda a ganinsa mutane da dama za su fi fitowa da yawa akan titi. An gabatar da tuhumce-tuhumce kashi biyu a kansa jiya Laraba na aikata manyan laifuka. Trump ya ce yana so ya haɗa kai nan da nan da majalisar dokokin ƙasa saboda soke tsarin bisa da Saifop ya yi amfani da shi wajen shigowa Amurka. Sai dai kuma waɗannan kalaman na Trump sun janyo soke-soke daga 'yan Democrat, waɗanda suka ce shugaban ƙasan na gaggawar maida al'amarin wani abu na siyasa a daidai lokacin da jami'an tsaro ke ƙoƙarin gano abin da ya faru.
Ɗaruruwan sojojin Habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa cikin ƙasar Somalia, kuma rahotanni na nuna cewa sun je su taimaka ma rundunar sojojin gwamnatin Somalia ne a yaƙin da suke yi da mayaƙan Al-Shabab. Mazauna garin Dalau na kan iyaka a yankin Gedo na ƙasar Somalia sun ce sun ga akalla motoci 30 ɗauke da dakarun ƙasar Habasha suna ƙetarawa zuwa cikin ƙasar Somalia da yammacin shekarun jiya Talata. Shedun da suka yi magana da sashen Somaliyanci na muryar Amurka bisa sharɗin sakai sunayensu sun yi ƙiyasin cewa sojojin ƙasar Habasha kimanin 1,000 ne suka shiga ƙasar ta Somalia. Wani mazaunin garin ya ce motocin na sojoji ne da kuma na ɗaukar kaya waɗanda aka girke bindigogi masu sarrafa kansu a samansu. Akwai dubban sojojin Habasha a ƙasar Somalia a matsayin wani ɓangare na rundunar gamayyar sojojin Afirka AMISOM a taƙaice da aka girke don su yaƙi Al-Shabab. Hukumomin nahiyar da Amurka ta tuntuɓa jiya Laraba sun tabbatar da shigar sojojin Habasha ɗin a ƙasar Somalia.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Myanmar na zargin makwabcinta Bangladesh da kawo jinkiri ga dawowar musulmin Rohingya waɗanda kuntatawar da sojojin kasar Myanmar ke musu ta tilasta musu guduwa zuwa kasar ta Bangladesh. Kakakin jagoran Myanmar Aung San Suu Kyi ya faɗa wa kafar labaran gwamnatin Myanmar ta Global New Light of Myanmar jiya Laraba cewa kasar ta Bangladesh tana jira ne sai ta amshi dala miliyan 400 na faɗaɗa matsugunai ga 'yan Rohingya 600 da ke cinkushe a matsatsin sansanoni da aka aje su. Wani harin da mayakan Rohingya suka kai kan 'yan sandan kasar Myanmar a watan Agusta ne ya janyo ramuwar gayya daga jami'an gwamnatin Myanmar, wanda kuma ya janyo gudun hijirar 'yan Rohingya da dama daga jihar Rakhine ta arewacin kasar zuwa Bangladesh. Kusan kashi 60 na 'yan gudun hijiran yara ne ƙanana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana wannan kisa da ake wa 'yan Myanmar ɗin wato a matsayin kisan ƙare dangi. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. A Najeriya, yankin Niger Delta mai arziki mai yanki ne da ke fama da matsaloli da dama, lamarin da yakan kai ga korafin cewa al'ummar kasar ba sa cin gajiyar aikin man da ake tunowa a yankin. Lamarin kuma da ya sa har ila yau wasu kungiyoyin tsagero kan dau makamai domin nuna rashin amincewar su. To sai da wata hira da abokin aikin mu Sahabu Imam Aliyu yayi da shugaban kamfanin mai na Oriental Oil, Alhaji Muhammadu Indimi, wanda kamfanin sa ke aikin mai a yankin na Niger Delta, ya nuna cewa duka ba duka aka taru aka zama ɗaya ba.
Ko ɗaya ga watan August na yi foundation na zan gina wa mutanen da muke area ɗin su gidaje na kwana guda 100. To kafin ko ayyana aka ce za a yi gida 100 ba abin wasa bane. Sannan na ba su scholarship wajen guda 700. Tun kafin na gina wannan ƙauyen da ake kiran sa Oriental Village, kuma gidan na yi musu gidaje, na yi musu makaranta, na yi musu asibiti, ba abin da ban yi musu ba.
To,
saboda haka ma har university ta Uyo ta yi recognizing dina. Zancen da nake gaya maka sabar mai zuwan nan za ta ba ni doctorate degree.
To, Dr.
Na
cewa dama zan yi rungurungun ba sai an ba mu nawa ne kudade, amma a kiyasance kamar nawa kamfanin ka ya kashe wajen kyautata wa mutanen nan cikin waɗannan da daukan nauyin makarantar yara 700 da sauran abubuwa da aka samar musu.
Eto, wannan ba zan iya gaya maka ba, amma dai ko yanzu idan ka shiga internet za ka ga yanda gidajen da muke gira musu guda 100, kuma kowane gida yana da fitila da solar shi a sama, da kuma za mu tona musu bohol. Wannan ma kusan naira miliyan 2000 ne zan kashe a kan wannan. Shi ya sa ma university din su suka yi organizing cewa fa bawan Allah nan yana yin abin da ya kamata, shi ne abin da ake kira corporate social responsibility. Ban taɓa wasa da wannan ba. Akwai manyan kamfanunnuka da suke wurin, ban tsammanin ko rabin abin da na yi suna yi ba.
To, kana da wani kira da za ka yi wa sauran takwarorinka 'yan kasuwa na kyautata wa al'umma da suke ba wai dole kawai ma sai a inda kake samun amfani kamar inda ake haƙar mai ba?
Malam Sahabu, yanzu zancen da nake gaya maka, yanzu da na koma gida ina da yara 140 wanda zan tura su waje university. Kai mutumin Adamawa ne. A cikin program ɗina wannan shekarar yaran Adamawa 20 zan kai insha Allah. Gombe 20, Yobe 20, Kano mun riga mun kai 61, Borno na riga na kai 27. So in na fa har Jigawa zan kai 20. Da watakila ko a labarai ka ji ko baka ji ba, yau duk bai kai wata guda ba na haza alfashin gida 100 a ƙauyen Bama, ana kiran shi Muhammad Indimi Village. Shi ma inda rai da lafiya kafin ƙarshen shekarar nan wata biyu kenan insha Allah za mu gama gidaje 100, kowanne yana da ɗaki 3.
To madalla, a Najeriya akasarin mutane kan yadda ƙwan fluorescent ɗinsu na wutar lantarki ne idan ya mutu, amma wakilinmu Haruna Dodo biyu ya kicibi da wani matashi mai suna Yakubu Ibrahim wanda aka fi sani da Abba a Maiduguri wanda yakan gyara ire-iren waɗannan ƙwayaye har ma ya samu abin dogaro da kai.
Eh idan mun bude icing da ya kone zamu canja, idan kwalban da ya kone ne ma zamu canja. Zamu yanda zamu yi glove zai tashi zai jima yana aiki kuma.
Ba zai sake mutuwa ba ko kuma
zai. A gaskiya yana jimawa da wuri kafin ya ce ya kone. Dan yana fin sabo ma an an gyara garantin da zai yi jimawa.
Naga kamar yawanci wannan kwallon tarki mai wanda aka bi sani da fluorescent su kake gyarawa. Kamar su ne kade kake gyara ko kuma hada wasu kwallon tarki na daban.
Eh ina gyara in dai fari ne da irin kendir haka dogo ina gyara amma an jan ne ba zai wa gyara ba saboda ba wajen budewa jiki.
Shekara nawa kana wannan sana'a?
Eh kimanin shekara 9 da haka.
Shekara 9 kana da shekaru kuma 19?
18.
18.
Eh
tun kana dan shekara 9 kenan.
Yawwa.
Ka fara wannan aiki?
Eh
na'am. Kai kadai ka koyi wannan aiki ko kuma kana tare da wasu da kuke fara aiki wannan aiki a Maiduguri?
Ah ni kadai ne nake yi. Tun ina gyaran toci labaruwan ka da nefa har na zo na fara gyaran wannan.
Wato ba ma kwallon tarji kadai kake gyara ba har da ma toci la.
Eh
na'am irin wannan tocila mai kwai mai shigen wannan na
na zamani shi dai
na'am kin kamar ya kai ka koye shi?
Eh ina zo na babun da nake dai kawai na ga na gidan mu an gaji da bata su bati a rasa za a yi ya da zubar a bola kawai na dai na zauna na wargaje na hada to tun daga nan ne na fara gyarawa
sai ga kuma yana aiki mai kyau.
Yawwa.
To mala abba kamar an ka gyara wannan kwan kamar nawa kake cazan mutane ne?
Eh kamar irin yan 600-700 wannan ina karban 150-200 da haka.
Kamar shanin karatu fa?
Eh gaskiya ina zuwa. Ina zuwa makarantan boko ina SS2.
Kamar ko wani ko kuma gwamnati ko kungiyoyi masu zaman kansu da suka taba tuntuban ka dan taimaka maka game da wannan sana'a taka?
A gaskiya babu amma da zasu yi hakan da zasu taimaka sosai. Da gwamnati za ta yarda a bude musamman kaman kamfani da haka saboda akwai mutanen da suka dan iya irin wannan aikin a tattaro a kawo musu kayan aiki ana hada kaga nan ma za a samu ci gaba a rayuwa.
Ai ya gyara gobe na nake ci.
Haruna Dodobi kenan a hirar da yi da wani matashi Yakubu Ibrahim mai gyara ƙwayayen wutar lantarki. Mu ci gaba da shakatawa da wannan waƙa ta marigayi mun mai shata.
Kan amshina kagamalo kana na zan ya shato mammalo gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. Maso zowa office koye office maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ci. Idan dai kaga mutum bisa mota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga yana yin toko na tabbata gumi na yake ci. Sai an sha wuya kan sha daɗi kayan yara gumi na nake ci. Sai an sha wuya a kan sha daɗi kayan yara gumi na nake ci. Nike yawuna yazan hanna haudoki na hauke ke ina bin sababu.
Wallahi yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara zai gabatar mana da shirin
nakasa
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. A wannan makon zamu tattauna ne game da shin ƴaƴan da suke da nakasa suna samun ilimin da ya dace a matsayin su na nakasa su ko a'a. Wannan ce ta sa muka fantsama cikin kasar Niger domin mu ji shin yaya abin yake ne. Yusuf Abdullahi gare ka.
To game da wannan batun na ilimin ƴaƴan nakasa sun jamhuriyar Niger yanzu ka zora namu na tare da malamai daban-daban. Da farko dai muna tare da Sumaila Giwa mamba a cikin wata kungiya ta guragun birnin Yamai da ake kira Alƙawali. Sai kuma Saidu Shimaro shima yana daya daga cikin mambobin kungiyar na kasasun birnin Yamai. Muna kuma tare da Madam Shaibu Maryama Kalilu, daraktar wata makaranta ta AN na kasasu da ake kira Daisai Mutun da ke nan birnin Yamai. Tare da su za mu tattauna kan wannan batun na ilimin AN na kasasu. Ina ganin Sumaila Giwa da kai zan farawa. Shin ya maganar ilimi take a wajen ƴaƴan na kasasu?
Lalle al'amarin ilimi na ƴaƴan na kasasu gaskiya suna so a samu su hannu a gaskiya saboda ka san wanda bai da karhi bai iya kama yaro yayi tayya da ma ka tasi karkai yaro ma wurin makaranta wallahi ba karamin wahala bane a gare mu eh haka nan wannan gaskiya muna da masala sosai kuma yara in sun ka tai wani wuri ma in yaro ya tai sai ka gani ma in ka kai shi kai da baban dan ma in ka kai shi wani lokaci kana gani abubuwa wanda ranka bai jin dadi
kamar mi da mi watakila
wani lokacin ka tai ba a kula da kai ma sai ka gani mutane na ta kallon ka ga ka kazo da yaro wani lokaci ka shiga ma kakin ma su baka hanya don kwanaki ba ga ma da an kai rantre ni da nike zamne nan ga na kai yaro na sai da wadansu yara kaman su taka mutum su huke muna kasa ana yanda yake abun ga tare da ni gaskiya ran shi ya waki nike masa yi haka nan na duniya ka san kowa yanda Allah yayi shi
gaskiya
kuma ta dinga yi hankuri kuma abin da ya sa ni biye da ta ni bi shi muka kai nan ga saboda ya gani yanda uban shi yake kuma saboda
yanda yake tafiyar da rayuwar shi
madalla saboda nike mata ke ya kamata yanda ni kawo ki nan ga ina so ki kama kwazo ki kokari ki gane yanda babanka yake ka tasi ka kama ka samu ilimi ka ya duba babanka saboda ba kullum ne babanka ke da karhi
gaskiya
ya kamata ka duba kaga yanda baban wadansu suke kaga yanda babanka yake haka nan ne rayuwar duniya sai take ba masala da izini Allah nike yaro Allah ya taimaka Allah ya kama muna eh sannan ni samu wani nanan yana sai da ya gani yadda mu da yaro muke labi cikin jama'a ina hakkasa sai ya abin ga ya samu min hanya sannan da directives ina ya gane mu sannan ya kira ni sannan ya yi min abin ya ya rubuta sunan yaron ni samu ni sashi
kullin to wani irin cikas wannan lamarin zai iya yake kawo karatun ƴaƴan ku
lalle irin wannan cikas abinda yake kawo ka san mu in ba a kama muna ko ba a kwatanta ma masu karatarsuwa wanga dan in ka gani baban shi ya kamata ka taimaka ma yaron ka kula da shi ya samu yayi abin saboda baban shi bai da karhin zuwa yayi abin ganci kuma yaro in yana abin ga in yazo saboda ni da ni kai ina ce musu duk abin da sun ka gani yaro yayi wani lokaci ya kamata a kira ni tunda ni bada lamba na a kira ni saboda yaran yanzu ko wanda baban shi na da kari in ba ya ruga ya zai kama bane yara ba su jin magana insha Allah da amsa lamban yake min insha Allah yana dinga kira na nike to hakan ga nagode
to Mallam Saidu Jimarau watakila ban sani ba ko kana da ƴaƴa da suke karatu
mu ma muna da ƴaƴa wanda Allah kull to kasan lamari na yara sai dai hankuri tunda ko wurin kaiwa su kai da sai da rana da marece da sai kai dai shiga hudu da
kana kai da kawo
kenan ka gani tunan akwai matsala kai daga zuwa ka neman yara abinda za su ci deja kai baka zamna ba kai aikin ka normal kenan kan na zaka ta jirganiya sannu tunda ko wurin yara ma in ka kai ko da abokin gano ya wadi duka jama'a sai tsura ma ido ana dibin wani abu mu kuma wannan ka mu bai muna tunda mu yan gane mu muna son duka a tai duka dai gaba dai duka bai kai kowa da kowa sai ya tsura mu mutun ido ba wannan bai mun dadi tunda mu yan gane mu ya kamata a taimaka mu don mun zo ai muna hanya mu shige
matsalar da kuke fuskanta ita ce kamar ta kai da kawo zuwa kai ƴaƴa makaranta da kuma dokar su dawowar su gida
tunda ka gani kai daga zuwa kai shiga hudu tunan kaga baksa kai aiki just ba to tunan ka dai akwai dai matsala dai
game da dai wannan batun na ilimin ƴaƴan da kasasu yanzu haka nan Benin Yamai akwai ta makaranta ta musamman da aka kafa wacce take baiwa ƴaƴan da kasasu ilimi muna tare da daraktan wannan makarantar madam ya magana ilimi yake tafiya
yara yana saurare suna yi abun da muke so sai amma bamu da kayan e
ba ku da kayan aiki
bamu da kayan aiki inspection yana bamu takaddu yana bamu wanda suna yi bamu amma babu bamu bamu da tabuloli bisa abun da zamu sa yara su rubuta sai kullum rubuta ma bisa tabarma ne suna yi.
Wato bisa tabarmi ne yaran ke karatu?
Eh, bisa tabarmi ne muke. Ba su da tabul. Diya na kasa su ne, su duka. Sun ka kai ma dari da 24 ne gare ni bara. To wanga sai kara ko muna nan ga rubuta da yanzu.
Kamar mi kuka yi la'akari da shi watakila kuka kafa wannan makarantar, saboda ana magana cewa grupu ma ne ya kafa ita wannan makarantar. Me yasa kuka ga ya dace a kafa wannan makarantar?
Ɗan grupu ma suka yi reunion da wasu mata, suka zo suka ce grupu ma ya kai wurin da ana yi musu kaman su samu wanda yana koya yara su samu ilimi. Kamsa ya yi musu da suna jaye da yara, suna goye da yara, suna ta iya bara. Si yasa suka dauke ni suka ce in zo in rike musu yara in karantan suwa. Ina rike da su har su zo ina koya musu duka abun da ana yi ga jaddan danfanne muna yi tun dan section ya koya muna duka.
To ya maganar aji kamar cikin klasi ne kuke ko kuma rumfa ce ake bada karatu a ƙarshen ta?
Cikin rumfa ne muke. Kowane shekara sai muke uban su kawo kuɗin a tattara saye
zana
a yi. Da fari rumfa mai kyau ne. Mun yi ma shekara nawa cikin sai da gobara ne ya kama shi. To yanzu da gobara ya kama shi ya kone guri ya zo ya gyara. To yanzu da ya lalace yana nan shekara nawa mu ne muna yi kuma. Kowane shekara uban yara ga tattara.
No ne ake tattara kowace shekara.
Kowane shekara kowa ne yana kawo dare.
Sai kuma wani makon za mu dasa daga inda muka tsaya a wannan tattaunawa wadda wakilinmu Yusuf Abdullahi ya haɗa mana daga jamhuriyar Nijar. A madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala, musamman Julie Lazarus Gresham da take haɗa mana sauti, Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
To a gaida Usman, yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Ghana.
Fara sharhin jaridun ne na yau da jaridan Defender, wadda babban labarinta a shafin farko akwai babban hatsari. Jaridar ta ce ana gabatar da wani gini wadda aka nuna cewar na coci ne, wadda ke da ainihin shinge ɗaya da wani tashar gas din liquefied petroleum gas Allah daura da Ghana Trade Fair Company site. Ganin irin hatsarin da aka fada a cikin kwanan baya, inda waɗannan kamfanoni na gas ke kamawa da wuta suna ɓanna na rayuka da kaddarori. A shafi na 10 jaridar da wani labarin sarrafa da riba shine Chigo Afagen Kuku. Babban jami'in zartarwa na kamfanin na Ghana Cocoa Board Joseph Wahin Adu ya jaddada buƙatar masana'antar koko ta tabbatar da sarrafa da riba a matsayi da zai dace da halin rayuwa, tattalin arziki, ɗorewa da kuma yanayi da ya dace. Har yau a wannan shafi na 10, shugabannin ƙungiyar ECOWAS na fatan samar da kuɗi na bai ɗaya a shekara ta 2020. Jaridar ta ce an gudanar da taro na karo na hudu na shugabannin kasashen Afirka waɗanda ke aiki a kan samar da kuɗi ɗaya na Afirka ta yamma a ainihin birnin Niamey na ƙasar Niger, tare da tabbatar da aniyarsu na hanzarta wannan tsari domin cimma buri na samar da kuɗi na bai ɗaya kan shekara ta 2020. A shafi na 14 na jaridar Definer din, wani labarin ne. Ofishin ciyar da 'yan makaranta abinci har yanzu fa yana kulle. Inji jaridar da ta ce sakatariyatin jiha Arewaci na shirin nan na ce da yaran makaranta abinci har yanzu fa ba a buɗe ba tun bayan da aka kulle shi kimanin mako ɗaya kenan yayin da wani rukuni na magoya bayan jam'iyyar MPP suka yi kukan kura waɗanda ke kiran kansu Bema Camp Youth suka yi kukan kura suna basu nuna kiyayyensu game da waɗanda aka ɗauka gudanar da wannan aiki ita kuwa jaridar Gold Street Business babban labarin ta shine a sake nazarin dokoki da ke tafiyar da kamfanoni mallakan gwamnati jaridar ta ce director zattarwa na Institute of Fiscal Studies Professor Newman Kojekusi yayi kira ga gwamnati da ta sake nazarin dokokin da ke tafiyar da kamfanoni mallakan gwamnati a cikin kasar sai wannan labarin Kasar Ghana da Morocco sun yi yunkurin karfafa zumunci a tsakaninsu. Jaridar ta ce kasar Ghana da kasar Morocco a can arewacin Afirka sun yi wani yunkuri domin haɓaka zuba jari a cikin kasashen guda biyu. Wannan ya biyo bayani da babban kungiyar kamfanonin Morocco ta yi ne cewar duk da zuba jari da Morocco ta yi a nan Ghana babu ko kamfani ɗaya na Ghana. A Morocco Redwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ban mana akan na'ura
Assalamu alaikum muryar Amurka da magana Ibrahim Umar Jeje Alhaji Nigeria ina miƙa godiya da daga suwa da ga dan majalisar mutum na tarayya Shehu Sabi Rijo akan ayyukan da yake yi na kwalbati da magudanar ruwa tsakanin Awala da zuwa Rategiya da cikin ake Rijo da saka da alheri Allah bani iko ci gaba da irin wannan ayyuka na kure
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana shi da kurbaban radio Matankari a jihar Kebbi Nigeria murya Amerika ina son ku isar da ku kina ga gwamnatin mu ta jihar Kebbi sai kai wa Allah da taimaka mana ta gyara mana hanyar motar tasu daga ba saura zuwa bawada saboda mu mutaren matankari nufawa a tarara da sauran wayannan tsofa gabaki daya muna amuriya akan wannan hanya saboda ta iku ba gudu sai mu ga gyara mana wannan hanya
assalamu alaikum DOA Hausa sunana Muhammad sunana babbar rami mai shugulo kal gannan Niger State don Allah DOA ina fatar ku isar min da sakona zuwa ga mai girma shugaban kasa Muhammad Buhari ana fatan Allah ya kara mishi lafiya ya kara mishi karfin gwiwa kuma muna ba shugaban kasa shawara a matsayin mu na talakawa masu da'a da biyayya a ƙarƙashin gwamnati shi ta cewa mu dai talakawan Najeriya muna addu'a kuma muna mishi fatan alkhairi da ya tsaya takara domin ya ci gaba da aikin da yake na alkhairi
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya kulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya sashen Hausa na murya Amerika ina so in bada ra'ayina akan nadin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yawa sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya wannan abin yabo ne kuma abin jinjinawa ubangiji Allah ya sa wannan sabon sakatarin da aka nada ya kasance mai halin dattako da kuma kishin yan Najeriya kuma Allah ya sa mai kwazo ne da kwarewa a wajen aikin sa.
Sai zaka ne kuma kawo ga labarai a takaice.
To a takaice masu gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayyar Amurka sun gabatar da tuhumar aikata ta'addanci ga dan kasar Uzbekistan din nan. Wanda ake zargi da amfani da wata motar daukar kaya ya kade mutane 8 a birnin New York. A halin da ake ciki kuma nan da nan harin ta'addancin da aka kai a birnin New York ya dau salon siyasa bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya dora laifin kan wani tsarin bayar da visa. Daruruwan sojojin Habasha dauke da manyan makamai sun ketara zuwa cikin kasar Somalia. Kuma rahotanni na cewa sun ji ne su taimaka ma runtunar sojojin gwamnatin Somalia din a yaki da Al-Shabab.
Masu haro da kuma kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe kuke na agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mu in Allah ya yarda da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son sake sauraron wannan shiri da waɗanda ma suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin sai injiniyan mu malama Zainab Abdulrahman da ta daidaita mana sautukan Mahmud Lalu ke cewa auna lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.